الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Kitabut Tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid littafi wallafar Imam Ahli Sunnati wal Jama'a Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Tamimi rahmatullahi ta'ala alai mun saba wannan karatu a wannan majalisi da ke nan masallacin tunawa da malaminmu na da'awa Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar Yankari a ƙwariyar garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna almuru na 23 ga watan Rajab shekara 1446 Hijriya wanda kuma yazo daidai da 23 din ga watan January shekara 2025 miladiya muna karatu a cikin babin da malam ya kawo shi ya kula shi don bayani akan wato haramcin yin yanka domin wani Allah don girmama ko don neman wani abu wajen kusaci wajen wani Allah karkashin wannan babi mun yi karatu har zuwa hadisin da malam ya kawo na ƙarshe hadisin Tariq ibn Shihab dangane da labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na wasu mutane guda biyu abokan tafiya ɗaya ya shiga aljanna ɗaya ya shiga wuta labarin su kuma shine suna tafiya ne akan hanyar su suka tadda wasu mutane suna bautar gunki kowa yana kokarin kusantar wannan gunki da wani nau'i na bauta abin da ya sawwaka sai ga waɗannan mutane guda biyu za su wuce sai waɗannan mutane masu bauta sai suka tallafa cewa da nufin kusacin ne da nufin neman a wato ta karobi ne zuwa ga wannan gunki to babu yau za a karba sai suka amsa wannan galibi wannan roƙo ɗaya daga cikin su ya amsa kalibi ya kusantar da wannan guda da sunan bauta ɗaya kuma ya ce a'a ba zai bauta wani bayan Allah ba wannan guda to shi kuma sai Allah ya masa hukunci na azaba a cikin gidan wuta saboda Allah madaukakin sarki ya ce innahu man yushrik billahi faƙad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu nnar daga lamarin yake wajen Allah duk wanda ya shirka da Allah to Allah ya haramta masa aljanna kuma makomarsa
gida kota wala ta kudi bilaita ila alladhina min qablika ashrakta da wakunna amaluka wala takunanna min al-khasirin. Allah yace ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika an yi wahayi zuwa gare ka
kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabanin ka da za ka yi shirka da za ka yi shirka wallahi da aikin ka ya rushe kuma da ka kasance daga cikin masu asara. Ana yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam an tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro kamar yadda muka sha faɗa cewa ita wannan shirka wato babu kara a cikinta, babu kara a cikinta, duk abin da ya amsa sunan shirka, sunansa shirka. Allah madaukakin sarki baya bambanta wanda ya yi shirka ta hanyar bautar gunki ko ya yi shirka ta hanyar bautar wani annabi ko ya yi shirka ta hanyar bautar wani mala'ika ko wani waliyi ko wani salihin bawa, da wanda ya bauta wa dutse, da wanda ya bauta wa gunki, da wanda ya bauta wa rana ko wata, da wanda ya bauta wa sassake, da wanda ya bauta wa inuwa, da wanda ya bauta wa mala'ika ko annabi ko wani waliyi, dukkan sunansa shirka, babu kara a babin shirka. Wannan kenan. Sannan haka duk aikin da mutum zai yi idan sunansa shirka, to sunansa shirka ba karami ba babba. Ma'ana in dai shirka ce babbar shirka mai fitarwa daga musulunci, to ka hada da wanda ya yi sallah raka'a hudu wa gunki, da wanda ya kusantar da kuda wa gunki, dukkansu gaba daya shirka suka yi, kuma dukkaninsu kowanne hukuncinsa wuta in bai tuba bai mutu haka. Da wanda ya raka'a dubu, da wanda ya raka'a daya, da wanda ya sujjada daya, da wanda ya yanka rakumi, da wanda ya yanka kuda, dukkan abinda suka yi sunansa shirka. Aikin kasancewa na wannan babba ne, na wannan karami ne, na wannan yana da yawa, na wannan kaɗan ne, ba zai bambanta su ba. Wannan ahlus sunna mu fahimta don mu ƙara nesanta shirka, mu ƙara tsananta, mu fahimci irin illar da take wa mabutanta, babu kara a cikinta. Haka wannan shi yanzu ya kusantar da kuda, amma sai gashi kamar abun bai taka kara ya karya ba, amma ya musu sanadin shiga wuta, saboda Allah madaukakin sarki yana fushi da shirka, kuma bai lamunta ba, bai na'amta ba, kuma baya gafartawa wanda ya shirka da shi inda ya mutu akan haka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Malam yace fihi masail, cikin wannan karatu namu akwai mas'aloli. Al'ula mas'ala ta farko, tafsiru inna salati wa nusuki, mun ji fassarar faɗin Allah madaukakin sarki, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mun ji fassara wannan aya, kace lallai sallata wa nusuki da yankana a fassara, a wata fassara wacce ita ma yake nufi anan, wa nusuki da yankana, wa mahyaya da rayuwata, wa mamati da mutuwata, lillahi rabbil alamin, dukka domin Allah ne ubangijin halittu, shi kadai yake mallakan sallata, shi kadai yake mallakan yankana, shi kadai yake mallake da rayuwata, wani ba shi da nasibi a cikin rayuwata, sannan kuma haka mutuwata ma ga Allah take, shi ya kaddara mini ita, kuma idan na mutu gare shi zan koma. Kaga duk wanda ya san wannan, ya yi imani da wannan, to daga nan ma duk wanda ya kudura wannan a zuciyarsa, ya yadda da haka, to daga nan ma ya san cewa babu wani mahaluki da yake da haƙƙi na bauta a wajensa. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, an ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka hukuncin da ya shafe shi ya shafi dukkanin al'ummarsa, in banda hukuncin da aka nassanta kebance shi da shi. Dan haka mu ma haka ne, sallarmu da yankanmu da rayuwarmu gaba daya, entail rayuwarmu da mutuwarmu ka da Allah ne. Akwai wata tsageriya da kwanan nan ya shahara an yi aka hira da ita, wace an mata magana dangane da hijabi, tace ita abinda ta ga dama take, ita ba ta bin wani umarni kuma ba a hana ta ta bari. Hasalima ita abinda aka hana ma shi ta fi sha'awar ta aikata. To da aka yi ta cece ku ce akan abinda ta ce, Allah ya shirya ta da ta tashi mai da martani, sai take cewa to ai wannan abin ita ba ta faɗe shi ne a side na addini ba, shi lamari na addini a bar shi a gefe, a daina kawo shi. In suna abunsu nasu na hidimominsu, to addini babban al'amari ne, bai kamata a dinga sako shi a cikin lamarin ba. Shi yana nan a gefe, yana nan a matsayinsa na addini. To kaga tunaninta yana ba ta cewa rayuwar da take yi gaba daya na ganin dama din, wato rayuwa ce da take yin ta a wajen addini. Jahilcinta har ya kaita tana da fahimtar cewa rayuwarta daban, addini kuma daban, wadda wannan tunani ne fa da waɗansu suke rayuwa a kansa ba ita kadai ba. Sosai wanda suke rayuwa a kan wannan tunanin addini daban, rayuwa daban. Idan ka dubi rayuwar Turawa, wanda har wasu daga cikin mutanenmu a nan suna koyi da irin wannan rayuwar, in ka je kasashen Turai, a yadda muke samun labari ba taɓa zuwa Turai ba, amma a masallatayya musamman ɓangaren mata za ka samu akwai kayan sallah na mata, akwai sutura ta yin sallah na mata, wanda idan ta zo yin sallah masallaci, to za ta ɗauka ta sanya, ta sa hijabi, ta rufe yadda ake buƙatar rufewa, sai ta yi sallah. Idan ta idar da sallah, sai ta tube kayan sallah ne wannan na masallaci ne, sai ta lankaye, sai ta wuce da skirt ɗinta da abin da rigarta da wandanta da gashinta a waje, sai ta wuce shi kenan. So in ta je masallacin yin sallah, a wannan lokacin ne ake buƙatar ta da ta sa hijabi don za ta yi sallah a tunaninta. Idan ta gama sallah kuma, to ta fita daga harkar addini, ta shiga harkar rayuwa, wannan kuma za ta yi abin da ta ga dama ne. Kun ga wannan yayi kama da abin da yarinyar nan take faɗa kenan. Wanda kuma a nan ma haka ne, ana samun matan da suke yawo da gyale, amma idan lokacin sallah ya yi, ba da gyalen za su yi sallar ba, ba da gyalen za su yi sallar ba, da hijabi za su yi sallah. To kaga shi hijabi, sun amsa kiran hijabi ne a lokacin da suke yin sallah, sai suka ɗauka cewa sallah ce addini, don haka a cikin sallah ne ake buƙatar umarnin addini. A wajen sallah kuma ba addini ba ne, don haka tunda ba addini ba ne, ba a buƙatar umarni da kuma wato tarbiyyar ta addini. Da wannan kaga mummunan tunani tsakani da Allah yana da hatsari sosai. Allah ya kiyaye. To da aya ta ce wa mahyaya da rayuwata, to duk musulmi ya sani, ko mace ko namiji, cewa rayuwar gaba ɗaya tana ƙarƙashin ikon Allah ne. Dole kana rayuwa ne tsakanin halal da haram, da wajibi da mustahabi, kana rayuwa ne tsakanin hukunce-hukunce, al-ahkamu taklifiyya al-khamsa. Ba yadda za a yi musulmi ya fita daga wannan, ko dai abin da kake na aiki ko na zance, ko dai a kira shi halal, ko kuma a kira shi wajibi, ko kuma a kira shi
haram ko a kira shi makaruhi ko a kira shi mustahabbi, waɗannan hukunce-hukunce guda biyar babu wani abu naka da zai fita daga cikinsu, ko ka sani ko baka sani ba, ana lissafa maka ana girga maka. Ima zama wani abu halal kake yi, ima wajibi kake, ima mustahabbi kake, ima haram kake yi, ima makaruhi kake, amma baya fita daga ciki. To kaga waɗannan guda biyar ɗin hukunce-hukunce na shari'a. So kaga ya kamata ne mu rika fahimtar cewa shin wannan tafiyar da nake yi me ya matsayin ta a shari'a, wurin da zan je me ya matsayin zuwan a shari'a, wannan aikin da nake yi din me ya matsayin sa a shari'a. So idan mutum ya dauka cewa tunda shi dan fim ne, dan haka ba ruwan shari'a da fim, to ai aiki ne shi, kuma shi ma a cikin rayuwa yake. In mutum ya dauka shi dan siyasa ne, dan haka ba ruwan siyasa da addini, irin yadda wasu suke bada yan siyasa cewa siyasa daban addini daban, kuskure ne, jahilci ne. Saboda wannan abin da kake din, imma ya zama halal ne a addini sai ka yi shi, imma ya zama haram ne a addini ba za ka yi shi ba, kuma in ka yi shi za a rubuta maka laifi. Imma ya zama mustahabbi ne ana son ka yi shi, in ka yi shi don neman lada ma sai ka samu lada. Imma ya zama makaruhi ne ba a son ka yi shi, in ka bar shi za ka samu lada. To amma ba haka wasu suka dauki rayuwar ba, don haka wannan ayar tana jan hankali ta mu sani cewa rayuwa gaba ɗayanta har mutuwa dukka suna ƙarƙashin ikon Allah ne, nasa ne, sannan kuma shi ne mai tattara bayi ranar sakamako. Asaniya mas'ala ta biyu, tafsiru fasalli li rabbika wanhar, mun ji fassarar ayar nan fasalli li rabbika, sai ka yi sallah domin ubangijinka, wanhar kuma ka yi yanka. Wannan sallah sallar idi kamar yadda malamin tafsiri da yawa suka fassara, fasalli li rabbika sai ka yi sallah domin ubangijinka, wato sallar idi, wanhar sannan kuma wato sai ka yi yanka, shi ma li rabbika, yankan ma ka yi domin ubangijinka. Da haka sai ya zama wannan ayar ita ma tana karantar da mu cewa yanka domin Allah ake yin sa, ba a yanka na bauta domin wani Allah, domin Allah ake yanka. Kamar yadda ba a sujjada sai domin Allah ko, ba a sallah sai domin Allah, ba a azumi sai domin Allah, to haka shi ma yanka in dai na ibada ne, to ba a yin sa sai domin Allah. Al-thalitha na uku, al-bada'atu bi la'nati man dhabaha li ghairi Allah, mun ji yadda aka fara da la'antar wanda ya yanka domin wani Allah a cikin hadithin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labarin kalmomi guda hudu, daga ciki na farko ya ce la'ana Allah man dhabaha li ghairi Allah, Allah ya la'anci wanda ya yanka don wani Allah. To farawa da shi yana nuna wato shi ne mafi hatsari cikin hudu, farawa da shi dilala ce, manuniya ce da ke nuna shi ne mafi hatsari cikin hudu, yanka domin wani Allah. Ai kun ga an ambaci wanda ya zaki iyayensa, an ambaci wanda ya taimakawa mabarnaci, Allah anci, an ambaci wanda ya canza iyaka ta ƙasa. To farawa da wanda ya yanka domin wani Allah alama ce ta cewa ya fi sumunin hatsari, sannan sai wanda ke biye da shi mai zagin iyayensa, sannan sai wanda ke biye da shi wanda ya taimaki mabarnaci, sannan sai wanda ke biye da shi wanda ya canza iyakar ƙasa, kace a cikinsu shine miskini a laifi. Malam yace mas'ala ta arrabi'ah ta hudu la'anu man la'ana walidayhi wa minhu an tal'ana walidayi rajuli fayal'ana walidayka. Na hudu la'anu man la'ana walidayhi, la'antar wanda ya la'anci iyayensa. Wa minhu kuma yana daga cikin ma'anar la'antar iyaye, shine wa minhu na daga ma'anar la'antar iyaye an tal'ana walidayi rajuli, ka zagi ka la'anci iyayen wani mutum. Fayal'an walidayka ko fayal'ana walidayka, sanadin haka shi ma sai la'anci sai zagi iyayenka, kamar da ya tabbata a hadisi da sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ya zai mutum ya zagi iyayensa, yace yi wani ya zagi uban wani shi ma sai ya zagi ubansa, ya zagi uwar wani shi ma ya zagi uwarsa, dan haka ya zama dan kuka mai jawo uwarsa jifa, haka ya jawo ubansa zagi, ya jawo uwarsa zagi, sanadin haka sai ya zama tamkar shi ne ya zagi shi. Allah ya kiyaye. Al-khamisa mas'ala ta biyar, la'anu man awa muhdisan wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an yajibu fihi haqqun lillahi fayaltaju ila man yujiruhu min dhalika. Nabiyar la'antar man awa muhdisan, wadda ya taimaki mabarnaci, wa huwa wannan mabarnaci kuma shine ar-rajulu yuhdithu shay'an yajibu fihi haqqun lillahi, mutum ne zai farar da wani abu, wato zai aikata wani abu na barna, yajibu fihi haqqun lillahi, wanda kuma haƙƙin Allah ke wajaba a cikin wannan barna. Wani irin haƙƙin Allah? Ma'ana daukan hukunci a kansa. Ko dai mutum ne wanda yake mazinaci yana bata ƴaƴan mutane, ko kuma yana fyaɗe wa yara ƙanana, ko ɓarawo ne ya addabi mutanen anguwa yana musu sace-sace, ko kuma ɗan fashi ne yana tare mutane akan titi ya sare ya kwace mashin, ya sare ya kwace keke, ya sara ya kwace kuɗi, ko ya sara ya kwace waya, ko a cikin gari ne, ko kuma mai wabtan mutane ne ya ruga ya tafi jeji ya ɓoye su ya buga waya ya ce sai an biya shi kuɗi kafin ya bada su, ko wani laifi cikin laifuffuka wanda yajibu fihi haqqun lillahi, wanda wajibi ne a tsayar da haƙƙin Allah a kansa na ɗaukan hukunci. Amma sai ga wani kuma ya bashi mafaka, sai ga wani ya ɗaure masa gindi, shi yake tarewa a gane shi, shi yake hanawa a same shi, shi yake bashi gudunmawa na yadda za a yi ya tsira ko ya ci nasara a cikin al'amuransa. To ba shakka wannan ya zama mai taimaka maƙwarnaci. To ire-irensu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tsine musu albarka, da ba sa son a zauna lafiya, ba sa son a samu kwanciyar hankali, sun fi son su rinka rura wutar fitina, wutar tashin hankali, ba sa son a kwanta a yi bacci cikin aminci da nutsuwa. To waɗannan su ma maɓarnata ne. Yana cikin ma'anar ire-iren waɗannan maɓarnata hatta wanda zai rika sayan kayan maɓarnaci, zai rika sayan kayan sata, ya san cewa wannan wayar ta sata ce, aka kawo masa ya saya, ya ce in an samu wata ma a kawo masa, shi aikinsa kenan sayan mashin ɗin sata, ko sayan wayar sata, ko sayan keken sata, ko sayan takalmin sata, ko sayan wani abu wanda yake sata ne aka yi, kuma ya san satan ne, sai a kawo masa sai ya canza masa fasali, sai ya kaɗar da shi. To wannan shi ma mai taimaka maƙwarnaci ne, domin mai sata yana daga cikin ɗaurin gindinsa na sata idan yana samun yadda zai salwantar da kayan satarsa. To wannan wanda aka same shi da taimakawa mai sata ta hanyar sayan kayan sata ya canza masa fasali ko gari ko kasuwa ya salwantar da shi, to wannan shi ma yana cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka, saboda su ma in dai suna nan to ba za su bari a zauna lafiya ba. Shi sa a doka ta hukuncin kotuna za ku sha mamaki, musamman wanda bai sani ba, idan na ce muku hukuncin mai sayan kayan sata ya hukuncin barawo tsanani. Hukuncin mai sayan kayan sata ya fi na barawo muni da tsanani. Saboda mai sayan kayan sata mai ɗaure gindi ne a yi sata, da shi da ire-irensa idan suna nan to ba za a daina sata ba. Don haka laifi ne babba. To kuma har ilau akwai waɗanda sana'o'insu ne haka, wani sana'arsa ce sayar da kayan hannu, kayan hannu nan kuma shi ma saya yake, sawa'un wayoyi ne ko ƙarafu ne ko robobi ne, suna nan da suka mayar da haka sana'a. Yana da hatsari matuƙa, suna da kuskure, hukuma tana da kuskure, ba daidai bane ba mutum ya zama yana sana'a ta sayan kayan hannu shi bashi da ka'ida ta sayan kayan, yana saya ne barkate kuma gwamnati bata sa masa ido akan sayan da yake ba. Ire-iren wannan rashin tsarin sila ce ta rashin zaman lafiya, kuma yana daga cikin zama barkate, tamkar babu hukuma, tamkar babu doka. Kuma ire-iren masu irin wannan kasuwanci sai ya zama suna saya a wajen yara, suna saya har a wajen mahaukata. Tun yana tafiya yana tura wulbaro, yaro zai kawo masa fana ya karba ya bashi halawa, yaro zai kawo masa wani dan fayif dan karamin rodi ya karba ya bashi halawa, ya kawo masa gudumar ubansa ya karba ya bashi halawa, ya kawo masa fulaya ta gidansu ya karba ya bashi halawa, ya kawo masa kwado ya karba ya bashi halawa, ya bar uban da ƴaƴan makullai. Haka ne har an wayi gari, wai yaro ya san idan bakanike ya tafi sallah ya je shi wajen kanakancin ya je ya tarkata ya je ya tattara kwaba na injin mota da ɗan abu mai muhimmanci wanda samunsa ciwon kai ne, ɗan abu ƙanƙani dakare na shi abun mota ko abun mashin, yaro ya ɗauke shi zai karɓi halawa. Kai mai mashin ko mai mota idan ka je sayan irinsa, ko a ce maka sai guda biyu, ko kuma in guda ɗaya ne in an faɗi kuɗinsa ka kama kai, yaro ya je ya salwantar maka kuɗin kwano huɗu na masara ko kwano biyar na masara an bashi halawa, ko uwacce za ta ce a kai a karɓo mata ashana da ke ita ma. To kaga idan mun san darajar sana'a kuma mun san hukuncen kasuwanci, mun san da yaro baya sayarwa, ba a saya a wajen yaro kuma yaro baya sayarwa, yaro baya saya baya sayarwa, saboda yaro baya mallaka. Yaya za ka saya a wajen wanda baya mallaka? Ko kuma mahaukaci ya bi ta wani wuri ya ɗauki kayan mutane ya tare ka da wulbaro kana masa bulbula ya mika maka ka ɗauki abu ka bashi shiken a wajen mahaukaci, to waɗansu ga su nan ba yaran ba ne ba mahaukatan ba ne amma masu shaye-shaye, su ma hukuncin mahaukata suke da shi. Sai mai shaye-shaye ya kawo maka wani abu, wani ƙarfe na gidan ubansa ya kawo maka sai ka karɓa sai ka kai an taba samun masu irin wannan sayayyan an taba samu in ne muku ranzuwa kafara ba za ta kama ni ba a wani gari makara makara mana makara ce ba irin ta karfan nan me taya aka kukkunce ta aka hada tarkacenta aka kai kuma aka yi ciniki aka sayar makara in ya zo in ya mutu ka gani yanzu kwanan nan bai wuce sati ba nake gaya muku makabarta aka shiga duk irin wannan sola da aka kafa a makabarta ana haskawa wallahi suka kunce ta sololin duka na makabarta ba suka kunce suka kwantar hankalinsu a kwance suka operation din suka cire kawunan hasken gaba daya suka hada suka tafi in ba a saya za su yi wani ya ce mana kai a garinsu irin waɗannan farantan da ake kafa a kan kabari alhaji wane wane ya rabu ranar kaza ga watan kaza Allah ya ji kansa ya gafarta masa alhaji wane mai atamfa alhaji wane mai kaza yara kawai suka riga tumɓukewa suna kaiwa bola jari ha? Eh ina kaiwa ana yara su tun tubu zai je su kai sai a saya eh da tebura ma ko kaga sai a dauka sai a je kai sai a saya to yanzu wannan al'ummar ce za ta zagi Tinubu ta zagi Buhari ta zagi gwamna ta zagi sanata ta zagi dan majalisa wannan al'umma da yara da manya duk gaba ɗaya kowa sai a hankali to abinda nake so mu kai zuwa gare shi shine ya kamata mu san abinda muke in mutum zai yi sana'a abinci fa zai ci Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duna man da ya gina da haram abin da yafi kamata da shi wuta a babbaka shi a wuta duna man da ya gina da haram to ba abin da ya kamata shi kamar wuta to amma waɗansu sun mayar da abincinsu haram to shi mai saya mai wannan harka ya ji tsoron Allah ya tsaftace harkarsa lokacin da muke zaune a makaranta a ƙasar Saudiya lokacin an fara hada-hadar waya to abinda na sani a wancan lokacin ba yanda za a yi ka je za ka sayar da wayarka a shagon sayar waya wayarka ta hannu da suke ce mata musta'mal wato second hand sai ka zo musu da kwali da fatura me fatura da receipt su receipt din ma ya fi kwalin ma muhimmanci a wajen su sai ka kawo receipt da fatura da kwali kafin a saya a wajen ka sannan duk mai saya sai da wannan sannan ya saya ba kuma hukuma ce ta kafa musu doka ba hukumar suka sani sun sani ba daga kafa domin sun san hatsarin a samu kayan sata a wajenka ba wanda zai bude shago kuma ya so wata rana hukunci ya biyo ta kansa dan zai ta jarinsa gaba da yan biya hankali ba ta haka suke kiyaye wa suke takatsantsa mu kuma yanzu nan ko kai laifin man an sa baki shi ke shi yasa kowa yake abin da ya ga dama su hukumomi su mai da hankali sun ba mutane masu saya da sayarwa su mai da hankali don haka yana daga cikin taimakon mabarnaci shine sayan kayan sata. Malam yace wa huwa rajulu yuhditu shay'an, shine mutumin da zai aikata wani laifi, yajibu fi haqqun lillahi, laifin da yake wajaba a tsayar da haƙƙin Allah, abu kadi a da hukunci, fayaltaji'u ila man yujiruhu, sai ya ruga zuwa ga wanda zai bashi mafaka, fayaltaji'u sai ya fake, sai ya nemi mafaka, ila man yujiruhu zuwa ga wanda zai amintar da shi, min zalika daga wannan wato nemansa da ake yi din. To shi kuma wannan mai bada mafakar, to akansa ake magana, domin ya taimaki mabarnaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine masa albarka. As-sadisa mas'ala ta shida, la'anu man ghayyara manara al-ardi wa hiya al-marasim allati tufarriqu bayna haqqika wa haqqi jarika wa tughayyiruha bi taqdimin aw ta'khirin. La'antar man ghayyara manara al-ardi, wanda ya canza iyakokin ƙasa. A karatun da muka yi wancan satin nace iyakokin ƙasa malamai sun fassara su da ma'ana biyu, ko dai alamomi da mai tafiya yake amfani da su wajen gane tazarar tafiyarsa, ko kuma iyaka ta makotaka, wanda ita ce fassarar da aka fi a wannan gaba. To Allah an ci duk wani wanda ya canza iyaka ta ƙasa, wahiyal marasim, mala yace su ne alamomi, ai al'alamat wal ashirat, alamomi allati tufarriqu bayna haqqika wa haqqi jarika, wanda suke bambanta tsakanin haƙƙinka da haƙƙin makocinka, kasonka na makocinka, ko na fili a cikin gari, ko na gona a jeji, ko na iyaka ta rumbar kasuwa. Wato ghayyiruha, kai kuma sai ka canza iyakar bi taqdimin aw ta'khirin, ko dai ka canza bi taqdimin da matsawa, aw ta'khirin ko da ragewa, ma'ana ka ko dai ka matsa abun ka kara shi gaba don wata bukata taka, ko kuma ka ja baya don wata bukata taka, sai akan yaddarsa, sai akan izininsa, sai akan saninsa. Baya halatta. As-sabi'a mas'ala ta bakwai, al-farqu bayna la'ani al-mu'ayyani wa la'ani ahli al-ma'asi ala sabil al-umum, bambanci tsakanin la'antar wani mutum ayyananne sananne, wa la'ani ahli al-ma'asi, da kuma la'antar masu sabo ala sabil al-umum a dunkule. Akwai bambanci wajen la'anta hukunci ire da waɗannan hukunce-hukunce na babin, suna ce masa babul asma'i wal ahkam, babi na sunaye da hukunci. Ai maka suna wanda wannan sunan yana ɗauke da hukuncin da aka yi maka, ko a ce maka kafiri ko fasiki ko munafiki ko azzalimi ko tsinanne ko dan wuta, daga cikin sunaye wanda suke na narko. To irin wannan babi yana da sharuɗa da dokoki da ka'idoji na shari'a, to ba a kutsawa cikin sa da jahilci, saboda Allah madaukakin sarki bai danka lasisin hukunci wa bayinsa a hannunka ba. Inil hukmu illa lillah yaqussu al-haqqa wa huwa khayrul fasilin, babu wani hukunci sai ga Allah, Allah shi yake hukunci, kuma shine wanda yake ba da labari, labari na gaskiya. Allah ta'ala yana ba da labari ne, labari na gaskiya. Kuma Allah shine mafificin masu rarrabe hukunci. Da haka hukunci yana ga Allah. Innal hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyah. Zalika ad-dinul qayyim. Ba wani hukunci sai na Allah. Kuma yayi umarnin kar ku bauta wa kowa sai shi kadai. Yin haka kuma shine tsayayyen addini. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah shike hukunci, hukuncin da ba a bin sawo don a yi gyara, ba a cin kamar hukuncin Allah. Da haka yin hukunci wa mutane bayan Allah cewa wane dan wane dan wuta ne, wane dan wane kafiri ne, wane dan wane fasiki ne, munafiki ne, azzalimi ne, la'ananne ne, tsinanne ne, to wannan kankanba ne da garaje da kutsawa cikin hukuncin Allah. Don haka ayyana wani da tsinuwa yana da sharuɗa da dokoki, ba na kowa ba ne, na waɗanda suke da haƙƙin sanin hukunci. Amma la'anta ko yin hukunci akan siffa, yanzu nan da aka ce Allah ya la'anci wanda ya yanka don wani Allah, akwai wani mutum ayyananne wanda da shi ake? Da aka ce Allah ya la'anci wanda ya zagi iyayensa, akwai wani mutum guda ɗaya wanda da shi ake? Da aka ce Allah ya la'anci wanda ya taimaki maɓarnaci, Allah ya la'anci wanda ya canza iyakar ƙasa, duka ba yanda aka ambaci sunan wani aka ce da shi ake. Wannan shi ake cewa al-hukmu ala sifat, hukunci akan siffa. Ambaton wani wane kafiri ne, ya kafirta, wane dan wuta ne, wane la'ananne ne, wannan shine al-hukmu ala al-a'yan, hukunci akan ɗaiɗaikun mutane. To wannan ba na kowa ba ne. Amma hukunci akan sifa, to shi kuma wannan haka ne. In kana karantarwa, idan kana wa'azi, dan ka faɗa, ka ce Allah ya tsine wa wanda duk ya canza iyakar ƙasa, wannan haka ne, baka yi laifi ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, magana ka gaskiya ce. Idan wani yana jin wa'azin ya ce wani da ni yake, to wannan kuma ya rage nasa shi wa kansa hukunci, amma kai ba kai masa hukunci ba. To ba aikinka ba ne ba kuma ka ji labari wani ya ci iyakar gona a wajen huda, ana ce masa wane, kawai kai kuma ka ce wane, aiwa Allah ya tsine wa wane, aiwa ne Allah ya tsine masa, sai ya samu labari, idan ya same ka ce kai kace Allah ya tsine mu, ce kware kuwa a kitabu tauhid, kaga sunansa a kitabu tauhid, kaga yanzu karshen an tambaye ka sai ka ce ai cewa aka ce Allah ya tsine wanda ya canza iyaka, kuma ka canza iyaka. Kaga daga nan ya ijiti hadi ya samu cewa shi sinan ne, to wannan kuskure ne. Yana daga cikin kuskuren da yawa suke fadawa, cewa wane ya kafurta, wane mushriki ne, wane kafiri ne, wane kaza ne. Shine Al-Qur'ani ya ambaci siffa, ko hadisi ya ambaci siffa, kai kuma kawai daga ganin wannan siffar wani ya siffanta da ita, kawai shikenan sai ka dauki hukuncin sai ka dora masa, baka bibi sharuɗan dora masa ba, baka bibi abubuwan da za su iya hukunta dora masa ko su hana hukunta dora masa ba, baka ma san su ba kwata kwata, dora an kawai kai ya kai ka san yan wuta. Kaga wannan barna ce babba, ba yar kadan ba. ko kaga wata tana tafiya da tabarruji ba hijabi kace zinanniya kenan wance zinanniya wace Allah ya zine wata albarka ni ce yi a ina abulugul maram ya aka yi haka cikin saboda kaga hadisin da yake magana akan la'antar masu tafiya ga su da tufafi amma kamar tsirara Allah ya kiyaye so ba a abinda malai yake nufi anan shine wannan karatun yana bambanta mana tsakanin tsinewa ayyananne da tsinewa suffa zamu ga duk waɗanda aka tsinewa suffofin aka tsinewa ba sunaye ba dan haka idan aya ta tabbata ko hadisi ya tabbata wajen tsinewa suffa to wannan suffar muna nan akan cewa tsinanniyar suffa ce me wannan suffa tsinanne ne in kafirtawa ne me wannan suffa kafiri in shirka ce me wannan suffa mushriki in munafurci ne me wannan suffa munafiki wannan alal umum a dunkule amma idan aka zo magana to ga wani kuma yayi suffar sunansa wani a anguwarku ko a garinku a to karka dauko wancan hukuncin ka ware wani ka dora masa ya saba tarbiyar ilimi jama'a an gane saboda yanzu ai wala Allah zaka ce siffa irin ta karuwanci siffa ce ta tsinannu domin karuwa ta hada siffofin tsinuwa daban-daban amma sai gashi a hadisi ya tabbata ingantacce karuwa ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa a huffi na takalminta ta ba kare kare ba ragwallaya ba ba mutum ba ta ba kare ya sha kuma sai Allah ya bata aljanna fi akhir mataf a ƙarshen rayuwarta da tai haka Allah ya kai ku rayuwarta sai ya bata aljanna da wannan aikin in ka saba ta ce mata tsinanniya a layin anguwarku yanzu Allah bai baka kunya ba Allah bai gwada ma sarautarka akan bai wasa ba to wannan kadai ya ishi mutum misali ya fahimci cewa laisa lahu zalika ba ikon ka bane haka dan haka ana yin narko akan wasu siffofi domin a tsoratar da mu a nesanta mu domin abin da zai iya faruwa da mutum kenan idan ya auka kuma bai tuhu bai bari ba amma idan ya faru da wani to akwai uzurori da za a dube su kafin a saukar da hukuncin ba wai ba a kafirta bane ba wai ba a zama mutum ba zama munafiki bane ko mutum ba zama mushriki bane dan wani yaji karatun zai ce ah to shikenan to ba shi da amfani kenan aje ba wanda zai kafirta she ba a ana kafirta tun yana zama mushriki tun yana zama munafiki ayyanan nan amma hukuncin hakan din ba na gama garin mutane bane hukuncin hakan din na waɗanda suka san yaya abin yake yiwuwa domin idan mun yi karatun aqida da yawa zamu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sheda da idansa ayyukan shirka ayyukan kafirci a wajen sahabbansa amma ba su kafirta ba mutum zai budi baki ya faɗi magana ta kafirci ko ta shirka bai san haka bane ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ankarar da shi kuma bai ce masa ka kafirta ba ko ya aikata aiki irin na shirka bai san shirka ba ne bai san yana daga shirka ba annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce a kar ka sake bai ce masa to ka zama mushriki saboda uzuri to akwai bambanci amma duk wanda alkur'ani ya la'ance shi duk wanda alkur'ani ya la'ance shi ko hadisi ya la'ance shi ko alkur'ani ya ce yana wuta ko hadisi yace yana wuta bitta'ayin to wannan la mahalata baya bukatar kauce kauce kawai wane yana wuta cikin wane tsinanne ne saboda Allah an ce shi shi cikin
asamina mas'ala ta takwas هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب a cikin karatun mun ga wannan kissa mai girma wace kissa ce kissar kuda maganar wato kissar kusantar da kuda yayin da mutun ya bautawa gunki da wani abu haqir wani abu kaskantacce kamar kuda ababi na yanka kace ko yankuwa ba zai yi ba ababi na nama kace ko ciwuwa ba zai yi ba amma tunda an yi haka din da nufin bautar wani Allah to sai ya zama shirka ya fusatar da Allah har yayi sanadin shiga wuta at-tasi'a mas'ala ta tara kaunuhu dakhala an-nara bisababi zalika az-zubab alladhi lam yaqsuluhu bal fa'alahu takhallusan min sharrihi kudiba kasancewarsa da khalan nara mai shiga wutan nan ya shiga wuta bi sababi zalika zubabi saboda sabila da wannan kuda alladhi lam yaqsuduhu wanda bai nufe shi ba bal fa'alahu takhallusan min sharri a ya fa aikata ne dan ya kufuta daga sharrinsu ya aikata ne dan ya kufuta daga sharrinsu amma duk da aka shiga wuta sai dai anan wasu malaman sun yi kamuwa wa malam suka ce da malam cewa ya aikata ya kusantar da guda ba tare da yayi nufi ba yayi ne dan ya kufuta daga sharrin waɗannan mutane kar su kashe shi inda a ce don haka ne kadai to da Allah madaukakin sarki ba zai fushi da shi har ya sa shi a wuta ba domin nassin alqur'ani ya tabbatar da cewa duk wanda ya aikata kafirci a garin neman tsira da rayuwarsa ko aka tilasta shi ya aikata shirka a san neman tsira da rayuwarsa Allah ya bashi uzuri alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim bangiji ta'ala yace duk wanda ya kafirce wa Allah sai yace illa man ukriha sai in wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil imani alhalin zuciyarsa tana cike da imani tilas ta sa ya kafirta amma zuciyarsa cike da imani tilas ta sa ya yi shirka amma zuciyarsa cike da imani to wannan kam ban da shi amma wanda ya kafirta wanda kirjinsa ya karba walakin man sharaha bil kufri sadruhu wanda kirjinsa ya yadda da kafircin ya aikata kafircin fa alayhim ghadabun min Allah suna da fushin Allah walahum adhabun adhim kuma suna da azaba mai girma kaga anan ayar Allah ya raba wanda tilasta shi akai aka tirsasa shi yin kafirci kamar da ya faru da Ammar ibn Yasir kuma ya aikata kafircin kuma yazo a tsorace wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah na halaka na shiga uku na lalace me ya faru gashi nan sun sa na kafurta sai Allah ya saukar da wannan ayar yace aban da kai baka kafurta ba amma wanda aka tilasta shi banda shi wanda kuma ya karbi kafircin ya yadda shine fushin Allah a kansa da azaba mai girma to kaga tunda wannan wanda ya kusantar da kuda har Allah ya sa shi a wuta to Allah din ya tsinkayi zuciyarsa cewa lokacin da ya aikata yayi ne mun sharhi as-sadaf yayi ne yana mai karban abun harransa
in ba haka ba Allah ba zai kama shi da kafirci da ya kona shi ba. To kaga anan da malam yace bai nufa ba, ya aikata ne don gudun sharrin masu kashe shi. To shine malamai suka yi kamuwa wa malam, suka yi masa istidraki, suka ce a malam anan abun da ya faɗa ba za a sallama ba, lallai wannan yadda yayi da abun, shi yasa Allah ya kama shi har ya kona shi. Jama'a an gane? Saboda idan aka ce mutum bai nufa ba, ya aikata don neman sharri, kuma hakan ma ba a fasa ba ka sa shi a wuta, to ai kaga abun zai bada wahala kenan. To sai ya zama waccar ayar ma ba ya amfani da ita ba kenan. Al-ashira, mas'ala ta goma, ma'rifatu qadri shirki fi qulubil mu'minina kayfa sabara dhalika 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talabatihim ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir. Malan yace ma'rifatu qadri shirki, wato sanin wato girman shirka, qadr anan gurgudu amma na girma, sanin gurgudun girman shirka fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mu'minai. Jama'a duk wanda baya ganin shirka da girma, duk wanda baya ganin munin shirka da tsanani, to da sauransa a zaman imani a zuciyarsa. Baya wa Allah kishi, baya ce Allah kishi, sanin girman gurgudun girman shirka fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mu'minai. Kaifa sabara dhalika 'ala al-qatl, ku duba yadda wancan yayi hakuri akan kisa, wanda yake kusantar da guda har hakan yayi sanadin aka kashe shi. Malam yace ku duba yadda yayi hakuri akan kisa, akan yin shirka, da yayi shirka gwanda ya hakura a kashe shi, kuma haka ne ya faru ko walam yuwafiqhum ala talabatihim, bai ba su hadin kai akan bukatarsu ba, ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir, tare da cewa fa basu nema a wajensa ba sai aikin fili, basu tursa su sai zuciyarsa ta yadda ba, da zai aikata abinda suka nema a aikace, ya bar imaninsa a zuciyarsa, dama ba su tursa sa masa sai yayi imani da haka ba. Iya aikin suka nema, amma duk da haka ya ga girman al'amarin ya ji ba da haɗin kai. Wannan yana nuna tsananin munin shirka a zuciyar mumin. To ina ga wadda shirkar ya zaɓa ma? Shirkar ma ya zaɓa. Suna nan suna shirka da Allah, suna daidaita shehunansu da waliyansu da Allah maɗaukakin sarki, suna nan cikin zaɓi da yarda su, kuma suna danganta musu ayyukan Allah. Har wani inji na gani generator na ƙarya da iskancin banza da wabi, wai an ja shi bai tashi ba, wai sai da aka ce Shehu Ibrahim, ana cewa Shehu Ibrahim kawai zai tashi. Duba irin wannan barna, yanzu wannan bawan Allah kuda aka ce ya kusantar, kuma a aikace aka nema, ba a nemi zuciyarsa ma ta yarda ba, amma ya zaɓi a kashe shi akan yayi. Amma ga wani ya zaɓi wannan ya zama shine addininsa, shine rayuwarsa, na da hatsari abu. Al-hadiyata asharata, mas'ala ta 11, innal ladhi dakhala an-nara muslimun li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nara fi dhubabin, lallai wannan wanda ya shiga wutan muslimun musulmi ne, da yayi wannan aikin ne na kusantar da guda sai ya kafirta sai ya shiga wuta. Li'annahu law kana kafiran, domin da kafiri ne, lam yaqul, to da ma'aiki bai ce ba dakhala an-nara fi dhubabin, ya shiga wuta saboda guda. Inda kafiri ne, ai ba guda ne zai tashi wuta ba, dama kafiri ne, dama dan wuta ne, da aka ce ya shiga wuta saboda kuda, to kenan ashe musulmi ne, wannan illar ita ta sa shi wuta. الثانيه عشره مساله تقوم شابيو فيه شاهد للحديث الصحيح الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. مالن يتي cikin wannan karatu akwai sheda ga wani hadisi wanda yake ingantacce. Wani hadisi ne? Aljannatu aqrabu ila ahadikum, aljanna ta fi kusaci da ɗayan ku, min shiraki na alihi, sama da kusacin igiyar takalminsa. Shirak igiyar takalmi, ka duba slippers, igiyar da take rike kafa ne shirak. To ka duba yadda igiyar take bi take jikin fatarka, amma annabi sallallahu alaihi wasallama ce aljanna to ta fi wannan igiyar kusaci da kai. Duda yadda igiyar take jikin fatarka. Wannaru mislu zalika, kuma wuta ma kwatankwacin haka, ita ma ta fi igiyar takalminka kusaci da kai. Malam yace wannan karatun yana sheda a wannan hadisin ta ina? Ah, gashi nan aljanna cikin sauki, wuta cikin sauki, daga karrib karrib kawai yana yi sai wuta, karrib karrib ba zan yi ba aka kashe shi sai aljanna, ko ba haka ba? Kaga kenan kaddara kowannen su ya shekara 60 a duniya, wancan wanda ya shiga wuta kaddara a shekara 60 din nan yana sallah, yana azumi, yana ibada, yana kaza, yana kaza, yana kaza, yana ayyukan neman aljanna, sai yanzu wannan abun ya kai shi wuta. Kaddara wancan yana aikin sako shekara 60, yanzu wannan abun sai masanadin aljanna. A sai wannan yana nuna maka cewa kusacin bawa da aljanna ko kusacin bawa da wuta ya wuce duk yadda mutum yake tsammani. Shi yasa karkare na aikin shiga aljanna duk karancinsa, kar kuma kare na aikin shiga wuta duk karancinsa, saboda kusacin da suke da shi waɗannan gidajen biyu suke da shi da kai, kuma sanadin ayyuka ne. To waɗannan ayyukan kai taka tsantsan da su. Kar kai alfahari da cewa kai ustazu ne, kai mai bauta ne, kai ahlus sunna ne, ku ne masu tauhidin garin nan, ku ne kaza. Kar kai alfahari da wannan. Malam nemi aljanna kamar kanka zai cire. Da sanin hakan sahabbai ba su huta ba. Sannan kuma kar ka yadda ka dauka cewa akai kaza ne dan wani bawan Allah ya taba zuwa ya same ni yana wani laifi. Laifin da ya gaya min shi mummunan laifi ne, da ya karanta min kuma ya gaya min tsawon shekarun da yake fama da wannan laifin. To amma abin da ya cutar da shi sai ya ce min, amma kuma malam duk da wannan laifin da nake yi ba na rasa sallah a jami'i, kuma nima abocin karatun Alkur'ani ne, da wuya in samu lokaci ban dauki Alkur'ani na karanta ba. Sai na ce masa, kenan wannan shi yake rudinka cewa wannan abin da kake din zai toshe kafar waccan barna? Kenan kana ganin kai salihi ne, bawan Allah ne na kwarai, dan haka ku kun cancanci ma kai waccan laifin? Kenan kana ganin ma kenan idan za a yi kakara tsakaninka da Allah za ka bi shi bashi? Hatsari ne, karkare na aikin sabo duk karancinsa, kuma karkai alfahari da ibadarka duk yawanta. Aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Athalithata asharata mas'ala ta 13 ta karshe, ma'rifatu anna 'amala alqalbi huwa almaqsud al'azam hatta inda abadatil awsan. Malan yace ma'rifatu anna amal alqalbi sanin cewa aikin zuciya, aikin zuciya huwal maqsudul a'zam, shine mafi girman abun nema. Aikin zuciya shine mafi girman abun nema. Hatta inda abadatil awsan, har a wajen masu bautar gumaka, domin ba abin da yake kai su zuwa ga wato kusantarwa ko da daidai da guda sai girman abin bautar a cikin zuciyarsu, girman tsoronsa da girman raja'in da ke cikin zuciyarsa. Don kun san ayyukan zuciya ya hada da ikhlasi, sarkin niyya, ya hada da khaufi, tsoro, ya hada da raja'i, kyakkyawan fata, kyakkyawan tsammani, ya hada da tawakkali, ya hada da khashiya, ya hada da inaba, ya hada da irada. Ga sunan waɗannan duk nau'uka ne na bauta, amma na cikin zuciya. To suna da matukar muhimmanci, kuma su aka rasa ayyukan gabbai suke zama basu da wata, suka fi zama tamkar kura a bashekiya. Ayyukan gabbai basu da wata alfarma, basu da wata daraja, saboda ayyukan zuciya ba tsayayyu bane, ba tabbatattu bane a cikin zukata. Kaga mutum yana sallah kamar kotar kaza, kamar kotar zakara. Kaga mutum yana sallah kamar ana masa tumagiya a bayansa. Kaga mutum yana azumi bai bar ƙarya ba, bai bar yaudara ba, bai bar cin amana ba, bai bar zagi ba, bai bar kaza, ya bacci ya bar sha, amma bai bar duk wata barna ba. Kaga aikin bashi da wani kwaliti, aikin bashi da wata kima, aikin bashi da wani inganci. To duka tasirin ayyukan zuciya ne. In sun yi rauni, idan tsoron Allah da tsammanin rahmar Allah da ke cikin zuciya, da tawakkali, da khashiya da ke cikin zuciyar bawa, da ƙaunar Allah da ke cikin zuciyar bawa, idan ya yi ƙaranci, to ayyukan gabbai ma ba za su yi daraja ba, ba za su yi kwaliti ba. To hatta masu bautar gumaka, girman gumakansu a cikin zukatansu ya kai yanda ya kai, shine malam yake nuna mana cewa girman aikin zuciya, girman wato sanin aikin zuciya, aikin zuciya ita ce manufa mafi girma. Har masu bautar gumaka ma haka ne a wajensu, yadda suke girmama ababen bautarsu, yadda suke girmama ababen bautarsu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai. Ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mana abin da kuskure. Za mu dakata daga wannan gaba sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum. Tukan da suka gabata an haska min bayani dangane da muhimmancin rubuta wasiya. Allah ya bada lada. To a wani sashe da na fara rubuta wasiya yace yana cewa wanda ya bi su bashi da nufin za su biya, in sun samu dama ba su samu biya ba to ya yafe musu, in sun samu dama ba su samu biya ba to in ba su samu damar biya ba ko to ya yafe musu. To shin ana iya aiwatar da hakan? Sannan yana son a haska masa wasu sashen barin wasiya wanda yake da muhimmanci a rayuwar mu ta yau. To babu shakka wasiya yana daga cikin hanyoyin sadaukarwa wanda shari'a ta zo da su don mutum ya taimaka wa kansa a rayuwa ta duniya da ta lahira. Kuma wasiya tana nufin mutum ya bar sallahu aiwatar da wani abu a bayan mutuwarsa. aiwatar da wani abu a bayan mutuwarsa. To wannan abin da kace kai wasiya waɗanda kake bin su bashi wanda suke da niyyar biyan ka idan ba su samu dama ba ka yafe musu, to akwai gyara cikin batun naka. Ina za a iya sanin wanda yake da niyyar biyan ka da wanda bashi da niyyar biyan ka? Sai dai in kai ne da ka san su, ka rubuta sunayen su da wane da wane da wane da wane da wane. Idan har na mutu ba su samu damar biya na bashi ba, na yafe musu. Wannan wasiya ce. Kaga in baka mutu ba, baka yafe ba. In ka mutu kuma, ka yafe. Amma idan ka dunkule abin a siffa, kace duk wanda kake bin sa bashi wanda ke da niyyar biya, da ya za a iya san bashi ma shi aka san kuka yi shi balle a san yana da niyyar biya ko ba da niyyar biyan ka. So za ka yi gyara a cikin abin. In kana so kai wasiyar yafe bashi ne gaba daya, sai kai wasiyar yafe bashi. Duk wanda nake bin sa bashi sai na mutu bai samu ikon biya ba, na yafe masa. A wasiyar ka in ka rubuta haka, shikenan za a aiwatar da ita. Ai haƙƙinka ne. Amma ka rubuta abin da za a gane, kuma idan an tashi aiwatarwa ba zai bada wahala ba. Sannan da kai magana cewa wasu abubuwa na wasiya, wasiya kala-kala ce. Akwai wasiya ta amfanin duniya, akwai wasiya ta amfanin lahira. Sannan akwai wasiya ta sauke nauyi. Wasiyar a biya maka bashi wasiya ce. Wasiyar a mayar da kayan ajiya da ke wajenka wasiya ce. Wasiyar a mayar da kayan aro wasiya ce. Kaga wannan duk wasiya ce ta sauke nauyi. Wasiyar a biya ma'aikata kuɗin su da baka biya su ba wasiya ce. Wasiyar a fitar da zakka lokacin ta yayi baka cire ba wasiya ce. Duk wannan sauke haƙƙi ne. Akwai kuma wasiya wacce take amfanin duniya ne. Wasiyar a auren da ƴaƴanka wasiya ce. Ka bar wasiya a kula ma da karatun ƴaƴanka wasiya ce. Ka bar wasiyar wani abu don ɗaukan nauyin hidimar iyalanka wasiya ce. A bayan mutuwarka, amma don amfaninka na duniya. Akwai wasiya don amfanin lahira. Kai wasiyar sadaka. Abu kaza ɗina bayan mutuwata a sadakarsa, a yi waƙafinsa, na yi waƙafinsa ga abu kaza, ga wane, ga hukuma kaza, ga makaranta kaza. Duk wannan yana cikin babin wasiya. Ma'ana da duk abin da kake da sha'awar bayan mutuwarka a ce an gudanar da shi, to kai kokari ka rubuta shi ka aji. Shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kar ɗayanku ya wayi gari yana da wani abu da yake so ya bari wasiya ba tare da ya rubuta ya aji a ƙasan matashinsa ba. Allahu akbar. Wannan kuma yana cewa shi kan wai iyakar da ake magana ya jawabin yake, kamar irin shiga hanya, kamar irin na abun shiga gida wanda ya shiga hanya, ko kuma yarinya wanda ko rariya wanda takan gangara hanya, ko abun banɗaki wanda ake rufewa akan hanya. To karatun da aka gabatar ya sa yana son a ɗan ja hankalin jama'a game da masu to afuwan ban ga wannan abun naka ba, dan nakan karanta ne lokacin da ake kiran sallah sai na fahimci me aka rubuta, da kuma yanzu naga PTO din naka. Wannan dai tambayar taka da kai, wato waɗannan abubuwan da ka lissafa wajen shiga abun hawa ko mota ko mashin ko baranda ko sokaway ko wani makamancin haka da ya fito hanya ko rariya da kake faɗa, wannan dukka ana ce masa temporary. Wannan bacin iyaka bane. Wannan amfani ne da waje, amma bacinsa bane ba mallakarsa bane ba. Kai ka san haka, hukuma ta san haka, kowa ya san haka. Wannan bacin iyaka bane. Shi kawai abin da ake bukata a nan kuma cutarwa. Kar a samu cutarwa. kar a samu cutarwa. Idan abin da za ka yi na abin hawanka ko na rariya ko na saukawai ba zai cutar da masu wucewa ba, to shi kenan kana iya yi. Domin duk wanda yake da gida to yana da haƙƙin rahaba da ake cewa haraba, rahabul baiti, yana da haƙƙin haraba yadda zai kafe mashin ɗansa ya jingine kejansa ya ajiye wulbaro ya dan shimfiɗa tabarmarsa ya zauna da bakinsa, yana da wannan damar. Idan dasa yar bishiyarsa da zai sha inuwa, duk wanda yake da gida yana da wannan damar, kuma ba sai lallai a cikin filinsa ba. Amma kar ya cutar, matukar ba zai cutar ba. Ina ga an gane bambancin ko? Yawa. To shi sama za ka samu a hukumance ko baranda ce ba za a hana ka ba. Amma idan an ga za ka yi gini wanda ba temporary ba za a yi magana. Ya ce ya yi aron kuɗi miliyan 2 ya yi noma kuma ya yi harvesting, wato ya yanke ko ya girbe. Idan zai cire zakka sai ya ware miliyan ɗinsa a gefe sannan ya cire daga abin da ya samu. A'a, ai su miliyan 2 kuɗi ne, abin da ka girba kuma amfanin gona ne. To zakkar ba ta kuɗi ba ce, da ta kuɗi ce sai ka ware miliyan 2 kafin ka cire. Zakkar ba ta kuɗi ba ce ta amfanin gona ne. Don haka zakkar amfanin gona tana kan duk abin da ka girbe. Wannan kuma miliyan 2 su kuma tsabar kuɗi ne kai ka jiyo. Haka ne tsarin yake. To, ga wani mai kiran ruwa ya ce Allah ya ƙara mara lafiya tare da imani. Malam, menene hukuncin Quranic Festival? Sunna ne ko bid'a? Ka gani? Kowa ya fi son malamin sa ya gaya masa. Eh, haka ne mu kuma jarabawa da Allah ya mana. Amma duk yadda ake ta magana akan abun nan, ai ya kamata ba kowa ne sai ya yi magana ba. Ya kamata ka bibiyi maganganun da ake ta yi, maluma suke ta yi, ka saurari abin, ka fahimci yaya yake, sai ka dau masaya. Ni na ga ya bi adalci akan komai sai an tirsasawa, kowa sai ya ce wani abu akai. Gaskiyar magana, wannan abin da ake ta magana a kansa, ni kam a fahimtata kamata ya yi, kowa ya jira ya ga menene. Wasu suna nan kawai sunan suka ɗauka sai suke fassara abin da sunan, sai suke masa hukunci. Alhali sunan in ma kuskure ne, an ce festival ana nufin biki ne ko ana nufin, in ma kuskure ne sai a jira a ga meye za a yi a watan. Shin in an haɗu Alkur'ani za a karanta, ko kuma in an haɗu raha za a yi taron aron momine a gane da juna, wannan ya san wannan, wannan aron ma daga gari kaza, wannan aron ma daga gari kaza, a yi ta'arufi a gabatar da kai a juna a watsi. Ko kuma idan an haɗu za a zo a gabatar da fefofi ne akan Alkur'ani, akan karatun Alkur'ani, a kowa ya zo ya gabatar da fefa, wannan akan falalar Qur'ani, wannan akan falalar hadda, wannan akan wajibcin kiyaye tajawidi, wannan akan kaza, wannan akan kaza. Kaga ya kamata a jira a ga menene. Amma duk ba a jira ba sai ake ta barabaran maganganu akai. Kuma tsakani da Allah mu kan a kasar nan haka za mu kare, shikenan ba a isa ai motsi ba. Tsakani da Allah, in an ce an gayyaci aramami, kawai dan kai ba aram ma bane, sai kaga kawai shikenan bai kamata a yi ba. Sai ka ce kawai za a je a tara su a ba su taliya a raba musu, domin an ba su taliya a raba musu kuɗi, shekara nawa suna karatun Qur'anin ba a ba su ba. Kuma an ba su, yanzu an yi laifi. Yanzu in gwamnati ta ce mu zo tana neman mu mu haɗu, ta yi mana jawabi ta ba mu kuɗi, ha, shikenan kar mu je kar mu karɓa an ban. Ni na kasa gane wace ƙwaƙwalwa ce take da mai, ƙwaƙwalwa ce da mu. Kuma yanzu idan an tara, wasu sun ce taron siyasa ne, za a zo za a yi magana 2027 ne. Kuma yanzu mu jakuna ne a tara, mun aji kawai da an to tsafe mu za a yi. Yanzu idan an ce an tara mu ne saboda mai girma shugaban ƙasa zai yi takara 2027, da haka muna so ku zaɓe shi, ku je ku ga al'umma su zaɓe shi. in an gaya mana hakan an raba mana kuɗi mun karba mun zo mun ci mun yi washe-washe mun yanka zabi a gidanmu mun ci mun more wa muka yi wale babu sai a jira a ga 2027 din zamu ce a zaben ko kuma mun washare ne kawai mun ni ban ga dalili ba in taron in ma taron jan hankali ne cewa a zabi Tinubu masu hankali aka kira ko mahaukata ha kawai dan kai ba aran ma bane saboda bukulu ni wallahi ban ga abin daga hankali a wannan abu to amma ni ina cewa ba laifin kowa bane laifin hukuma ne tsakaninmu da hukuma zuciyar ba dadi babu dadi zuciyar dan haka duk wani abin da yake da alaka da hukuma yanzu to zaka samu cewa adawa ake da shi kuma laifin ta ne inda muna jin dadin ta akwai ayyukan yi akwai walwala akwai hanya zaka je asibiti ka samu arha zaka yi karatu arha an saukake maka hanyar rayuwa kana jin dadin gwamnati irin yadda ake jin dadin gwamnati wallahi ba ruwanka da wanda aka kira da wanda ba a kira ba kowa hankalinsa a kwance yake to amma yanzu da an kira sai har sai a razana to me yasa kina gwamnatin ne ta sa muka washe ta kwanakin baya da shugaban kasar Niger yayi magana akan wani abu a Nigeria idan kai assessing ka duba masu comment sai kaga mafi yawan mutane goyon bayan Niger suke suna zagin Nigeria suna cikin Nigeria kuma wace irin annoba ce wannan yanzu da wannan abun ya taso shikenan zagin gwamnati ake ai siyasa ai aran mun ai an ce kaza shikenan ana ta zage-zage to me yasa muke haka ba daidai bane ba yanzu shi ma mai tambaya cewa ce mun sunna ne ko bid'a yawwa in ba haka zan faɗa ba kawai shi kenan ko in ce sunna ko in ce sai sunna sai bid'a babu halal ka ce mun halal ko haram ai sunna ko bid'a wani babi ne amma akwai wani abu akwai wata mafita kuma halal ko haram ai sai ka dan ban ne numfashi amma ka ce sunna ne ko bid'a ba haka zaka ce mun ba to ni gaskiya ina ganin kuma a duka fahimta cewa irin wannan taron da ake danganta shi da siyasa ni kam a tsamma ni dai bana ciki kuma ban san me ake yi ba yadda kuke gani haka ni ma nake gani saboda ni ba aran ma bane amma mu rika fahimtar cewa wata hidimar fa ta malamai ce ba ta gwamnati ba ce wata hidimar ta malamai ce yanzu lokacin da aka yi maganar wannan maganar tax na bat na ko maganar bat na to kafin nan akwai wata yar akwai wani dan abu haka a kasar ko matsalar rijiyar da Najeriya ne ko menene wanda malamai suka yi taro a Abuja domin nemo bakin zare wannan taron kungiyar malamai ta kasa ce ta hada taron abinda mutane ba su fahimta in sun ji an ce Abuja su dauka gwamnati ne an je harkar kudi ne an je harkar kaza ne to Abuja can ne kibiya ai garin wa za a je taro ne za a yi na kasa to garin wa za a je Kano ka san ne ba za a zo Bauchi ba don haka can ne cibiya an je an zauna ana neman ya za a yi a samu gwamnati a nemo bakin zare a yi kaza ita kanta gwamnati ba ta sani ba malamai sun haɗa kansu ne don neman mafita kuma ya za a je kan gwamnati da wannan abun ai ana jin labarin taron nan sai aka ɗauka ai an tara su an ba su kuɗi har ana cewa miliyan 60-60 aka rabu aka ba su an tara su an ba su kuɗi shi kenan sun kar mu sun mika mu kai din za a mika da wani halin da ka za a mika ka Allah wala ai ba za ku niku daga raje ba in za mu ci ku bar mu mu ci abun mu amma zancen mu mika ku bai taso ba ba daidai bane ba to wani lokacin irin wannan taron ba na gwamnati bane akwai Supreme Council of Ulama na Nigeria kuma wannan dinkakkiyar kungiya ce ta hada izala ta hada dariqa ta hada kaza shi'a ne kawai babu dan haka wasu abubuwa suna tasowa wanda zai yi wannan karkashin mai alfarma sarkin musulmi a hadu azartar da wani abu wani ci gaba ne da ya kamata mai alfahari da shi ya same mu wata dinkewa a sama wacce koda a ce ba a yi zama don a daidaita aqida ba tunda ba zai yi ba to za a iya zama don a nema wa al'ummar musulmi mafita akan wasu abubuwa a ƙasa to wannan abun da yawa wasu ba su san akwai wannan kungiyar ba su san akwai wannan tafiyar ba su san akwai wannan council din ba kuma wasu abubuwan duk su suke shirye kayan su suke su suke kashe kudaden su sun san ya suke neman kudaden su suke yin abun su wata gayyatar kuma da hukuma take yi musu gayyata ce fata an samu wasu daga cikin su sun jajirce sun cije ake so a zauna a fahimci juna wata haduwar fa da ake da hukuma da waɗannan malaman a Abujan da kuke gani jijiyar waya ake tayarwa wata haduwar da ake jijiyar waya ake tayarwa amma mu mun tsani mu ji malamai sun je Abuja ha kasa je Abuja mun fito mu zauna kawai kowa ya tattab kowa a hadu kowa ya tattab kuwa wannan wacce ne hasada ce don Allah ku bar bayan Allah na su sha iska don Allah ku su sha iska yawwa su je su karatun Qur'anin su Allah ya bada sa'a Allah ya taimake su ya musu jagoranci kuma Allah ya idda nufi dan nufi na alkhairi ne tunda mun ga mutanen kirki a ciki to Allah ya idda nufi ba ma tsammanin cewa za a hada waɗannan bayan Allah dan a cuce mu dan a cutar da mu ko kadan ba ma tsammanin haka sai dai don amfanin mu don nemo mana amfani kuma idan an kira abin da sunan alkur'ani in wata manufa ce ma wacce ta shafi siyasar addini sai aka kira da qur'ani ku wani lokacin ba ku sanya mai duniya take ciki ba yanzu aka ce qur'anin yafi a fito a faɗa abin da ake so a yi ita hukuma idan an rufa ta da wannan sai ai abin da za a yi a cikin zaure shikenan kuma yanzu rabban mu da a ce wa'azin kasa tun yaushe a kira wa'azin kasa gagarumin wa'azin kasa me ya kawo irin wannan akwai abin da in shi aka fitar aka ce za a yi shi to akwai jallayi akai akwai abin da kuma in sunan sa aka fada an kaucewa wani abin da ake gani inda sunan su aka ambata ba za a bari ba duk ba kusan wannan abubuwan irin wannan siyasar ba duk ba za a ba da uzuri ba kawai shikenan kowa ya je zauna a garin sa ya ta cin ubansa ba za a hada ai wani kaso ba ba daidai ba mu ji tsoron Allah a haƙƙin waɗannan bayin Allah makaranta Qur'ani ne Allah ta'ala ya ƙara hada kanmu akan Al-Qur'ani ya ƙara fahimtar da mu alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arzikin albarkar alqur'ani dan haka ni shawara ta mujabakin mu bishiru akan wannan abu a yi shi a gama wala Allah bayan an yi shi an gama nan ne zamu ji me ma akai ba kuma bayan an yi an gama dauko hutuna ana dorawa ne na cin taliya a dora shi kuma ana shikenan ga arama yana cin taliya ku ji tsoron Allah akan bayin Allah nan wallahi makaranta alqur'ani naman su guba ne kiyaya ahlul qur'ani ahlullahi wa khassatu ma abota alqur'ani na Allah ne kuma na musamman din sa ne ta kar ku shiga cikin wannan hidima kowa ya ja bakin sa ya shiru manzon sallama yace ruwan da imani da Allah da ranar lahira ya fada alheri ko ya shiru shikenan saura wani yace da sunan sa in ka ji shiru na ta اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا